A takardar da aka aike wa group WhatsApp na ‘yan jarida wacce ke dauke da sa hannun lauya Maitre Illo Isufu mai ofishi a Niger da Maitre Jean-Marc Tedida mai ofishi a Paris, lauyoyin sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin ɓata sunan tsohon shugaban ƙasa. Dalili kenan suka yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar Africa Intelligence da ta ambaci sunan Iso a jerin waɗanda binciken jami'an Amurka da Faransa ke zargin. Wasu kamfanoni sun yi wa zubin kudade a wani asusun bankin Dubai a yayin wata cinikayyar uranium ta bayan fage. Kakakin jam'iyyar Tendai Saraya mai mulki Asmanu Muhammadu na cewa matakin lauyoyin ya yi daidai.
Gaskiya ce yake son ta bayyana tunda an yi mai kage, bai taɓa sanin wannan kamfani ba, bai taɓa sanin waɗannan mutane ba, bai taɓa buɗe kwanta a wata ƙasa ba, musamman ƙasar Dubai suka ce. Saboda haka kotu za ta raba gardama tsakanin shi da su wanda suka mai kaji.
Shugaban kungiyar Wade Sanwa Nasir Saidu na kallon matakin na shugaba Isuhu a matsayin wata hanyar ankarar da jama'a bukatar yin taka tsantsan da bayanan da ke yawo a wannan lokaci da labaran ƙarya ke yaduwa tamkar wutar daji.
Abinda lauyan sun ka dauka a hannuwansu abu ne wanda a dokance yake iya bada dama a samu darasi da yawa, zai zama darasi ga duk wani mutum wanda ka yarda da maganar shaci hodi. Alhaji Mahmud Yusuf bai saba ma tsohuwar aqida shi ga matsayin shi na wanda ka girmama demokradiya kuma wanda ka girmama aikin jarida.
To sai dai wani masanin doka bugo da ƙari shugaban gamayyar kungiyar Rezo Esperance Bashir Muhammad na da wata fahimta ta daban akan wannan batu.
Dole sai a sa ido a gani su lauyoyin nashi mi za su gabatar da shaidu na kan cewa ƙarya ce wannan zancen da aka yi. Su kuma lauyoyin na Africa Intelligence su kuma za su gabatar da duka shaidoji da suke da ga hannunsu ko takardu. Ina in ba su ba mashara'antar cikakken shaida ana iya a tungume su da lahin watsa labari wanda ba na gaskiya ba, kuma da cin zarafin dan adam, abin da ake cewa defamation.
A fitowar ta ranar 27 ga watan Afrilun 2023 ne jaridar Africa Intelligence ta kasar Faransa ta wallafa labarin da tace ya samo asali daga binciken da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan wasu kamfanonin kasa da kasa, inda a ƙarshe aka bar kado badakalar uranium gate wacce a ƙarƙashin ta aka sayar da ton 2500 na uranium ta bayan fage. A wannan haraka an zargi shugaba Isuhu da fakewa da wata lambar boye don karɓar miliyan 2.6 na dalar Amurka daga cikin miliyan 101 da ake zargin an karkasa a tsakanin masu hannu a wannan cuwa-cuwa a cewar jaridar. Dalili kenan lauyoyinsa suka yanke shawarar kai maganar gaban alkali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.